أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تغير الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. والصلاة والسلام على من تلقى القرآن باللدن حكيم عليم، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو كدا بحجه إلى من الجزاء، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 22 وتر رمضان اجنا من دن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو داد اليه دود تلاتين دا تفس يعني دي 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 دا شابكي غوتن شدا شكرا دبو بدا غومشا بكي اوانا مسلاتينا Mus'ab bin Umair a wannan layi na Samarot a gidan Alhaji Bello Gwiwa a cikin wannan gari na Sokoto Birnin Shehu, Allah ka ji ƙanshehu, Allah ka yi masa rahama. A daidai wannan lokaci bayan sallar la'asar da muke gabatar da tafsirin Al-Qur'ani, jiya mun faro bayani ƙarƙashin wato innal ladina kafaru wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. To kamar ina ganin akwai tambaya kwaɗe da ya kamata mu karanta, da kuma bashin wasu tambayoyi guda biyu da ya kamata mu amsa. Abubuwa ne suke yawa, sai an mana hakuri. Akramaka Allah, bashin Allah su fito ta ciki ke wannan.
Malam don Allah ina tambaya ne akan bayani akan siffar jam'in mata, don ɗaya daga cikin su zata ba su sallah, sannan kuma ita ma zata karanta karatun sallah a bayyane ne, ko kuma zata asirce, kuma lokaci ɗaya za su riƙa yin sujada da ruku'in tare da lokaci ɗaya.
Wato yana magana abin da ya shafi na farko tukunna ya halatta mace ta mata ɗan uwanta limanci, yana ganin kamar ita ce ƙadiyar ku. Sannan yayi kamata a ce mata suna yin sahu? Sannan yayin da mace take ma mata ɗan uwanta limanci, wato idan za ta iya bayyana karatun ko ba za ta iya ba? Idan an zo kuma wajen yin ruku'u da sujjada da tsagowa, duk gabaki ɗaya ya kamata su yi? Ko ko a'a, dole ita da ita ce limamiya, sai dai a jira ta sai ta fara yi tukunna, sannan za su yi? Na farko dai ya halatta mace ta yi limanci ga mata ƴan uwanta. Hadisi yana nan a cikin Bulughul Mara, akwai Ummu Waraka, annabi ne ya naɗa ta limanci. An gane? Na biyu, mata idan mace za ta yi musu limanci, ba shiga gaba take ba kamar yadda namiji liman yake, a tsakiya take tsayawa a sahu ta yi limanci. Sannan tunda annabi ya ce innama ju'ilal imamu, an sanya liman ne litaktadu bihi, to tunda ita ma limamu ya ce dole ce koyi da ita ta hanyar a jira sai ta yi ruku'u, sannan za a yi, sai ta ɗago, sannan za a yi, sannan za a ɗago. Sannan abu na hudu, ya halatta mace ta bayyana karatu isu-isu, musamman ma mata ne, ko da ba mata ba ne, ba laifi mace za ta iya bayyana karatu. Maganar da ake cewa maryacin mace al'aura ta, in ya zamanto za ta yi maganar da za ta ɗauki hankalin namiji, to nan ne matsala ta kishe. Sa Allah yake ce musu wato ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala taqza'na bil qawli fa yatma'a alladhi fi qalbihi mardun wa qulna qawlan. To in magana ce sannan ne za su yi normal, wannan ba wani ainihin wato a bakar. Ko malam mai risala da yana maganan bayyana karatun mace cewa wal mar'atu dunar rajul, mace za ta daga amma dai daga muryar ta wajen karatu bai kamata ya kai na namiji ba, amma bai ce ba za a daga muryar ga baki ɗaya ba. Wannan shine wallahu a'lamu, Allah shine mafi sani. أكرمك الله. بسم الله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
عجيب من فار بياني أكم فرن الله تعالى ديش وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ka tuna lokacin da muka ce mala'iku su sujjada ga annabi Adamu fa sajadu duk suka bi umarnin Allah illa iblis sai iblis aba yaki wastakbara yayi girman kai mai tsanani wa kana min al-kafirin sai iblis ya kasance daga cikin kafirai wanda suka yi musu musun da ya kafirta su da Allah subhanahu wa ta'ala. Jiya mun fara bayani akan girman kai, mun faɗa abubuwa guda uku. Akwai girman kai da yake da alaka da Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wasu girman kansu yakan kai har su fi ƙarfin ma ba za su bauta ma Allah ba. Akwai girman kai wanda ake yi wa manzannin Allah, wanda irinsu su Fir'auna da Hamana da Karuna duk suka yi da mutanen Makka. Sannan akwai girman kai da mutum zai dinga wa mutane ƴan uwanshi ta hanyar nuna musu cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya masa matsayi sama da ainihin wato nasu. Domin idan kana mu'amala da mutane zaka ga akwai mutumin da kwata-kwata bai san kimar dan adam ba. Maganan wai ta kalimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad karramna bani adama, shi wannan bai san kimar mutane ba ko kusa ko nesa, saboda kawai yana ganin Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wani matsayi. To wannan ba daidai ba ne. Ɗaya daga cikin matsaloli da girman kai yake da shi, wato sababi ne da yake sawa duk abin da Allah ya bujiro da shi a matsayin doka, to girman kai yana sa mutum ba zai iya karɓar shi ba. Yanzu a wannan ayar da Allah ya ce wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa, da ya ƙi yin sujjada, me yasa ya ƙi yin sujjada? Girman kai ne yasa ya ƙi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce walaqad atayna Musa, mun ba annabi Musa alkitaba, mun ba shi littafi. وقفينا من بعده بالرسل, sannan muka bibiyo da manzanni suka ci gaba da zuwa bayan annabi Musa. Allah yace wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, muka ba annabi an Isa dan Maryam hujjoji. Sannan wa ayyadnahu bi ruhil qudus, muka karfafe shi da ruhul qudus, shine malaika Jibril. Allah yace afa kullama ja'akum rasulun, yanzu duk lokacin da wani annabi ya zo muku daga wajen Allah bi ma la tahawa anfusukum, da abin da ranku ba ta so, me yake faruwa? Allah ya ce istakbartu, sai ku yi girman kai. Girman kai sai ya dawo fariqan kazzabtum wa fariqan taqtum, wani bangaren su ƙaryata annabin girman kai ne ya ja, wani bangaren ma su iya kama annabin Allah su kashe. Ɗaya daga cikin matsalar da girman kai take da shi kenan. Allah ya tsara faɗa ya ce walaqad akhadna ala fir'auna bisini, mun kama mutanen fir'auna da shekaru na fari. Wa naqasin min as-samarati, sannan muka jarrabe su da tauyewan ainihin wato arziki ta bangaren abinda suke ci. Me yasa muka yi masa haka? Allah ya ce la'allahum yatadhakkarun, ko la'allahum yatadhakkarun, ko sa yi tunani su dawo su bi Allah. Sai ya ce fa arsalna alaihim tufana, sai muka tura musu tufana wal jarada, muka jarrabe su da fari, wal qummala, ga ƙwarƙwata, wadda fadi'a, ga kwaɗi, waddama, ga kuma jini. Allah ya ce wa'annan duka ayatin mufassalat, ayoyi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya dinga turo musu su daki-daki. Amma Allah ya ce me ya faru? Fastakbaru wa kanu qauman mujrimina, duk da haka sai da suka yi girman kai. Allah ya ce saboda mutane ne mujrimai. Tunda haka mun faɗa a farko, mun ce ɗaya daga cikin dalilin da yake sa ko Qur'ani ake karantawa ko sunnar annabi Muhammad, wallahi in mutum yana mutakabbiri babu yadda za a iya gane me ake karanta. Takabbarinsu, idan kana karatu Allah zai jarrabe ka, za ka ga mutumin da ya kamata ka rena shi, amma in kana neman karatu sai ka girmama shi. Saboda in Allah zai ba da falalarsa, ai ba faɗa maka yake cewa ba inda ya sa ba, saboda Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, Allah shi ya fi kowa sanin ina ya kamata ya ɗauki manzancin sai sa. Wasu ba abin da ya sa suka ƙi min annabin ba kenan, suka samu matsala saboda suna ganin ya za Allah zai rasa wanda zai aiko sai maraya, wanda baban shi bai mutu ya ban mai ko sisi ba. in haka ne da Allah yana so su ba aikowa ya san gawa na babban mai kuɗi ne me yasa ba aiko shi ba gawa na babban mai kuɗi ne duk Allah ya rasa wanda zai aiko sai ya aiko shi daga nan suka samu matsala wannan yana daga ciki shi yasa Allah ya ce wa idza tutla alaihi ayatuna idan ka zo kana karanta musu ayoyin mu sai ya ce walla mustakbira sai kaga mutun ya juya baya yana mai girman kai ka Allah ya na'aha kai ka ce sanda ake karanta ayoyin bai ji ba Allah ya ce ka annafi uzunaihi kai ka ce akwai wata toshiya da aka zo aka sa a cikin kunnansa kuma ba wata toshiya girman kai ne ga naka sai Allah ya ce fa bashirhu bi azabin alim kai masa bishara cewa lalle azaba mai radadi tana jiransa to shi yasa a karatun dare da muka zo muna bayani mun faɗi abubuwa guda hudu ƙarƙashin an ya sudunan nasa alama atahumullahu min fadli ta ɗaya ɓangaren da ake gane ilimi yana da amfani abu hudu da ake gane ilimi ba shi da amfani to shi yasa malamai suka ce duk lokacin da ake so a yi intajin ɗalibai wanda za su amfanar da al'umma nan gaba to dole a yi ƙoƙari a gina su a kan abubuwa guda goma sha ɗaya abu na farko malamin duk da yake so ya yi intajin ɗaliban da za su amfana su amfanar ta yi ƙoƙari ya gina su a kan ikhlasul ilmi lillahi su koyi karatun don Allah kuma su zai karantar da karatun don Allah ba koyon karatu ba don cin din duniyan mutane kar ka yi haka kuma kar kana karantar da ɗalibai ka nuna musu rashin sanin girman kowane malami sai kai kaɗai ne mai girma kar ka yi haka abu na biyu akwai siliqul mu'allim gaskiyar malami kar kana tara ɗalibai kana karantar da su ɗalibai daga ba su kansu su gano ai malamin ƙaryaci ne kaga an samu me an samu matsala shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya sha faɗa ya nuna cewa dole ne a kasance tare da sahabbai don su ne al'ummar da suka fi kowa gaskiya Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya Abdullahi bin Salam ya ce lokacin da Madina annabi ya zo ta girgiza mutane aka dinga tururuwa ga annabin Allah ya zo ga annabi ya ce ina daga cikin wanda muka ji na gan shi ya ce falamma tabayyantu wajhahu lokacin da fuskar annabi ta bayyana gare ni ya ce ina kallon fuskarsa ya ce arattu anna wajhahu laysa biwajhin kadda ya ce ina kallon fuskar shi wallahi na gane wannan mutumin daga fuskar shi ma ba makareci ba daga fallan fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku akwai mutsabaqatul qawli wal amal kai kokari yayin da kake karantar da mutane a dinga samun mutabaka tsakanin aiki da magana an sani in dai kai ba malami ba mala'ika bane ba annabi bane dole za a dinga samun sayyi'atu a tattare da kai to su kuma a wannan babu raguwar mutanen gari sai su tsoron Allah kar kana malamin addini mutane kuma suna mu'amalantar ka irin mu'amala ta annabi da mala'ika kar su yi maka haka duk mutumin da ake neman maki 100 a jaraba amma idan ya zauna zai iya cin 80-85-90 malamin in dai ba mugu bane bai kamata ya kayar da shi ba zai kayu ba zai kayu ba ko to a cikin mutane wanda ba annabawa ba ba za su wuce wannan matakin ba annabawa ne kaɗai suke kai wannan 100+ to sai ka ga kana karantar da addini amma mutane na maka mu'amala ta dole sai ka zama annabi ko mala'ika a kalli karantarwa idan abin da kake aiwatarwa na karantarwa kana da alheri kaso 80 cikin 100 80 da wani abu to dole ne mutane su yi maka uzuri wannan malamin kowa ya shi ya yi kokari a wajen karantarwa wannan ita ce ka'ida amma a samu karantarwarka daban aikin kuma daban to akwai matsala shi yasa annabi Shu'aibu ya faɗa wa mutanen shi yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ba ina so bane in ce ko ku yi abu ni kuma in sake zagayo in yi abin da na hana ku ba shi bane manufata abu na hudu a samu al'adlu wal musawa wato adalci da daidaitawa tsakanin ɗalibai sanda ka tara su kowane mutum ka ajiye shi matsayin da yake sannan su ɗaliban su ji tsoron Allah matsayin ku ɗaya ba wane ba da wane kar kuma ka ce irin yadda wane yake da matsayi a gurin malam sai ka zama haka ta yi matsayin ku ba ɗaya ba a wajen karatu, ta yi matsayin ku ba ɗaya ba a shekaru, ta yi matsayin ku ba ɗaya ba a kaza, ta yi matsayin ku ba ɗaya ba a wajen sabiƙa, wajen mu'amala da malamu. Shi yasa cikin sahabban Annabi Muhammad babu wani wanda yake iya kwatanta kanshi da Sayyidi Abubakar a wajen Annabi Muhammad. Akwai ran da sabani aka samu da rashin fahimta tsakanin Sayyidi Abubakar da Sayyidina Umar. Sayyidina Abubakar ya bi Sayyidina Umar har gida ya ba shi hakuri. Kun san yadda Sayyidi Umar yake? Zafin ya yawa. Sai bai hakura ba. To da ya ba shi hakuri bai hakura ba sai hankalinsa ya tashi sai ya baro. Wani Sayyidi Umar sai ya taho wajen Annabi. Annabi yana zaune hango shi ya ga gautin da yake ɗaure da shi yana cirewa yana faɗo. Ya ce wa sahabbai, amma dai wancan, amma sahibu kun faƙarga wancan abokin naku duk yadda aka yi sun samu matsala da wani. Yana zuwa sai ya ce tsakanina da Umar ɗan Khattab wani abu ya faru na saɓani. Radiyallahu anhu ba. Ka san faɗan babba da babba ne. Ya ce ya wace. Bawushi ya ce idan toro da toro na faɗa to ciyawa ce take shan wahala. Ya ce na nemi ya haƙuri. Da ya haƙura ba shi yasa hankalina na tashi. Ya tashi na zo wajensa. Yana faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Annabi ya ce ya ghafiru Allahu laka ya Aba Bakar. Sai dai ya faɗa su uku sai ya ce zauna. Sun sai Umar ya ga cewa ai bai dace ba babban mutum kamar Abubakar ya masa abu kuma ya neme ya yafe masa ya ki. Ya taso ya zo wajen manzon Allah tun daga nesa ya dinga ganin saƙo daga fuskar Annabi cewa akwai matsala. Yana zuwa a ko ma bai yafe ba tun da Annabi ya ce ya kafiru Allahu laka ya Abubakar ma an gama magana ba. Annabi ya kalli sai na Umar ya ce masa sakku manta wannan mutumin Allah ya aiko ni duk aka ce ƙarya nake amma shi yace gaskiya nake. Annabi ya kalli Sayyidina Umar ya ce yanzu ba za ku kyale min wannan abokin nawa ba, ba za ku kyale min wannan abokin nawa ba. Sai da Annabi ya faɗa idan Sayyidi Umar ya wani abu ya haɗa su da Sayyidina Abubakar ga irin matakin da Annabi ya ɗauka. Inda yanzu Annabi yana da rai wanda suke kallon Sayyidi Abubakar su faɗa mai magana banza da Annabi yana nan wani mataki zai ɗauka kansu. Tsine mai ma'aiki a ce Allah ya tsine ma awwalu shi ne awwalu Abubakar shi ne farkon azzalimi ai Allah ya kai mu bayan sallah zan dawo nan garin duk abinda muka faɗa na aƙidun shi'a a karatu to karar zan fito da su fili ga bidiyo ga komai malaman sun faɗa ga kuma littafi inda ɗan da ya isa ya musa ya musa ba ka ce ba a yi ba. To karka zo ka ce ai dole ne yadda wani yake da matsayi a gurin malam kai ma a'a kowa a yi masa adalci a ajiye shi matsayin da yake su kuma ɗaliban su ji tsoron Allah kowa ya tsaya matsayin da yake an gane. Sannan abu na biyar shi ne akwai at-takhalli bi ko at-tahalli bil akhlaq al-fadila wal hamida. Malamin shi kanshi ya yi ƙoƙari ya yi kwalliya da ɗabi'u ababen yabo da kuma ɗabi'un da suke masu kyau. Domin ana cewa kama ya kunin marabbi haka za ya kunin marabba. Yadda mai tarbiyya yake haka wanda aka tarbiyyar ta zai zama. Duk lokacin da ya zamanto malami ya ɗabi'antu da ɗabi'u na kirki to ɗaliban da yake matarbiya yayin da za su taso za su tashi da ɗabi'a mai kyau. Idan uslubi ne yake da shi na magana wajen sanyayawa da raddi da uslubi mai kyau to za ka ga suna ƙoƙarin in kuma uslubinsa ne ya zage kowa ne su ma suka taso haka za su zage kowa a gari ba haka ba ne? Haka ne. To shi yasa ba a son irin wannan. Abu na shida shi ne tawadu'ul mu'allim. Ana buƙatar kai kanka yayin da ka tara ɗalibai kana koyar da su ka zamanto mai tawadu'u. Ɗaya daga cikin manyan malaman da na yi karatu a gurinsu nake karatu a gurinsu akwai malam Abubakar Saminaka. Mutumin birnin Kebbi yana nan a cikin Yahudi. Littafin Tazyinul Waraqat da muke yi da azhar a wajen shi na koyi littafin. duk inda ake malami a gidan karatu ya kai ka kosan mutumin da zan je gaban shi in zauna a kwana 28 30 ina karatu ka kosan ya kai da a gidan karatu amma idan aka gama karatu muka jiro muna tafiya da shi ba ka iya gane waye malamin a cikin mu da alimin dan azubi shi da ba za ka iya ganewa to saboda haka ba daidai ba ne malamai su dinga mu'amalantar ɗalibai kamar ta alƙaliƙu da almakalu wani da ka gan shi yana tafiya in suka jero da ɗaliban sai ka ga daga nesa sai ka gane bambancin wannan fa malam ne yake zuwa ragowar su ne ɗaliban ba haka ba ne to ana buƙatar malami ya zamanto mai tawadu'u tawadu'un ne zai sa yayin da shi ya yi tawadu ɗaliban da suke tasowa ƙarƙashin sai su koyi tawadu amma lokacin da ya zama mutakabbiri ɗan jiji da kai to duk kuma ɗaliban da ya taso ƙarƙashin shi ma haka zai zama ɗan jiji da kai da nuna isa sannan akwai abu na bakwai shine shaja'atul muallim ana buƙatar malami kar ya zama matsoraci ka zama mai jarumta jarumtar ce za ta sa ɗaliban da za su taso a ƙarƙashin ka su koyi jarumtar yanzu ta zuwa mun karanta da ku a cikin tazhilul waraqat ba a shehu abdullahi gwandi yana faɗa a kan sahabbai cewa rijalullahi ansarur rasuli huwa jirgamu summa humu shugulu humu qata ru'usul kufri qat'an bi asyafin ta'ulu laha nusulu sahabbai a kankin kansu ai jarumtar da suka iya yi ba su iya yi ba sai da suka samu mai gidan da ya fi su jarumta ne duk wanda kake ganin gwarzo ne ya isa akwai wutar da in ta yi wuta sai ya dawo ya jingine da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin Hunayn da aka je aka samu matsala mafi yawanci suka gudu a rana ai annabi bai gudu ba sanda ake guduwa ya miƙi yace ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib ƙara za a ji a cikin garin Madina sanda mutane za su tashi su fita sai su ga me ya faru shi har ya ji ya dubo ya ga me yake faruwa ya ku koma ba wani abu wata wani abu ne ko ai har na je na gama na dawo amma in ya zama to ba dai ka shiga harkar da awa kuma dama kai ma matsoraci ne ba shi kenan ba da zaran ran da aka firgita ka kai ka firgice kan kariya to ya kuma ɗaliban da zaran ɗalibai sai ga an saka a faru ba dole kuwa ya kama gamansa ba ko kuwa daga ran da ɗalibai sai ganka a faru kara maka ta bayyana ba shi kenan aiki ya ganka ba ka san a Najeriya kowane mujrimi mai laifi idan aka kama shi ƙaranci za ka ga akan sa shi a mota ne a ɗauke shi to amma shi wannan tunda akwai alhakin sahabbai Allah ba zai bari a mai wannan ba shi yasa ya fi ƙarfin mota ta ɗauke shi sai dai baro to don haka kakka zama matsoraci shi yasa wannan harkar da kake gani muka shigo ta karantarwa to karka yi tsammanin cewa akwai wani abu da kake da shi na barazana da za ka yi kuma mu juya daga inda muka fito bai yi ba domin ai daga kashe malam Jafar da malam Albani ya kamata ka fahimci in akwai masu juya ya kamata a juya bai taɓa yi ba shi yasa Dr. Sani cikin watsin da yake ma malam Jafar ya ce kan maratan a hayyata sunnata Ahmadu ka daɗa tulin jihali fina su kubaru yace sau nawa ka raye sunnar annabi muhammad wadda ta yi kusa saura tsin a kai ta kabari ka zo ka rayar da ita yace jadalta bil hujjatil qawiyyati ummata yace ka yi jayayya da al'umma da hujja mai ƙarfi wacce aka kafa ture hujjarka har yaji inda yake cewa qatalu amiral mu'minina musallin wa qatas sabihati qissatun tatakarrab lokacin sallar asuba aka je aka kashe sayyidi umar lokacin sallar asuba aka zo aka kashe malam jafar tarihi ne yake maimaita kanshi innal ula qatalu aba hafs lahum dawr li kulli jarimatin la tuqul da haka in ka san kana da tsoro kuma kana sha'awar ka shigo fage na da'a to kakka fara dan wallahi ana mutuwa ko kuwa ko bari mu je tukunna sai mun je cikin tazyinul warqat tan daga lokacin da shehu yayi hijira da irin rigimar da aka yi idan shehu Abdullahi Gondi yana faɗa zaka ji irin dauki ba da aka yi dan ka gane cewa in addini kace za ka yi to kai shiri fa ko kakku je ku janyo fitina amma dillan da Allah ya janyo ta ba ku kuka ja ta ba sai ku roƙi Allah ya ba ku ikon dauka shikenan ko amma kace kana shirin shanta kewa a ina akwai matsala abu na bakwai ko na takwas shine muzahatul muallim ma a talamizi ana buƙatar malami ya zaman su yana da ba'a tare da ainihin wato ɗaliban shi wanda za ka ga haka annabi Muhammad yake hatta in ƙananan yara akwai wani yaro da yake tsuntsun annabi ya gan shi za ka ji ya ce ya umar ma fa'alan nugair ina tsuntsunka nugair yake ina ya shiga ba gan shi ba yana masa ainihin wato ba'a tsohuwa ce ta zo wajen annabi ta ce annabi ya roƙon mata Allah Allah ya sa ta aljanna annabi ya ce mata ina ai tsoho babu yadda za a yi shiga aljanna ta tashi tana rusa kuka an ce tsoho ba zai shiga aljanna ba ai magana ta lalace annabi ya ce ina dawo ba haka nake nufi ba abinda nake nufi da wannan tsufan naki haka ba haƙura ba za ki shiga aljanna haka ba in kika shiga aljanna ba haƙura to me za ki ci shine Allah ya saukar da inna in sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna abkara yanayi amma ka zo ka dake ka mutuke fuska kullum abin a ganka a basa wata wallah abusan kamtsarira ai wannan bai kamata ba an fahimta wallahi za ka ga kuma malaman suna da dama suna iya kokarin su gurin kwatanta wannan yanzu ran da muka tafi shan ruwa kan gidan da dakta ya gayyata muka je an ja girki a wajen ran da muka bannan ne ko ran da muka bannan ne da malamalin sinsa da komai in ka ga yadda yake ɗawainiya da kai da komowa wajen mutanen da ya gayyato su kar a samu matsala sai ka sha mamaki in wani ne koma zai yi zaman shi ai shi dakta ne saboda haka shi sai ya kamata sai dai kun san akwai wanda sun zama sai ka ce ƴaƴan agwagwa su sai dai a bi su amma ba wanda ya isa su bi shi to wannan kuma kaga ba daidai ba ne bai kamata ba sannan abu na goma ko na tara shi ne asabar wa ihtimalul ghadab yayin da ka tara ɗalibai kana karantar da su ka zama kana da haƙuri da kuma haɗe fushi saboda ai a ƙa'ida kai ne malamin mafi yawancin mutanen da suke zuwa gurinka dama da rashin lafiya suke zuwa kai ake sa ranka warkar da me kai na kamata kai musu magani shi yasa za ka ga yanzu likitoci a zamanance sun yi nasu malaman addini ake bi ba shi yanzu da wanda yake warkar da ciwo hissi da wanda yake warkar da ciwo ma'anawi wa ya fi shan wahala wanda ke warkar da ciwo ma'anawi ya fi shan wahala a yanzu da annabi ya ce bada al-islamu gariban fa sai udu gariban kama bada musulunci bako ya fara zai koma bako kamar yadda ya fara ya ce fatsuba da lagwara ba yau malkiyama farin ciki aljanna ta tabbata ga baki da sahabai suka ce mana lagwara ba ya rasulallah ai cewa yi unasun salihu na fi unasun su in kafe mutane ne ɗan kaɗan na kirki cikin miyagun mutane masu yawa a wata ruwa ya cewa waɗanda suke saba musu sun fi waɗanda suke bin su to yanzu an ɓata aƙidar mutane sai ku kuka zo kuka ce kuna so sai kun daidaita aƙidar mutane idan ka tafi asibiti babu wani likita da in kana da ciwar munafunci za ka je ka bula ya ka yanki kati sai an ɗaukan ka ce likita ne munafiki ne cutar mana wannan cutar me yake warkar da ita sai littafin Allah da sunnar manzon Allah to dan haka sai ya zamanto lokacin da zuciyar mutum ta karkace kai kokarin kake ka dawo da ita ta tsaya tsakiya kuma ba ka so ta sake karkacewa dama ko hagu sai sa dole ya zamanto ta fi shan wahala amma likitoci mafi yawancin magungunan da ake sha ɗaci ne da su wanda in ɗan adam ya sha za su warkar masa da cuta yayin da suka lura kana asibiti a kwance ga ciwo sannan kuma ga magani mai ɗaci to da wanne za a ji kuma akwai wanda shi da ya sha magani mai daci gare ya mutu da ciwon shi ko sai an danne shi da karfin tsiya an bashi amma dai shi ya sha girma da arziki bai taba yiwa ya saka yi sai suka kirkiro abin da ya kamata a sa maganin mai daci a baka ka hadiya ba tare da ka dandana dacin ba dan kada a hada zabi biyu ga dacin magani ga zafin wa ga zafin ciwo to haka ya kamata yanzu a yi gurin karantar da addini bai yi wa ka gwarjewa mutum ciwo bai warke ba kuma ka tsara gwarje ciwon sannan kuma ba magana mai kyau shi yasa Allah sai ya ce ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati alhasana kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima sannan da wa'azi mai kyau abu na goma shine tajannabul kalam al fahish al bazi kai kokari yayin da kake karantar da dalibai ina faɗa maka wannan dalibai suna da alaka da tasiri wajen malaminsu akwai wanda zaka ga hatta uslubinka na magana shi zai dauka to in zagi kake kundin wasan da kake shi ma haka zai kundumo zagi wallahi to shi yasa ba a so maganganu wanda suke na alfasha ne na batsa in ba babi na lalura ba ko hikaya a ce kana karantar da mutane kuma suna fita a bakinka wannan ba daidai ba ne abu na 11 shine istisharatul muallim lighairi malami yayi kokari ya dinga neman shawara malami dan uwansa an fahimta idan wata matsala ce ta taso kafin ka yanke hukunci ka nemi malamai ko wanda suka tsara ka a gidan karatu ko wanda suke tsaran ka a gidan karatu malamai ka fahimta dangane da wannan matsala ga ya kamata babu yadda za a yi Allah ya barkaka dawwama cikin kuskure yayin da kake koya wa dalibai idan abu ya taso maka kai ma kana neman shawara to nan gaba shi zai sa su ma idan abu ya taso musu su dinga neman wa amma akwai wanda zaka ga har dukan gaba yake ce shi in abu ya taso zai shawara da kowa wallahi kuma dauka yake burgewa yake to ba ma malami waye ya nemi ma shawara malami dan koyi ba akwai abin da in ya taso kana malami daliban da suke karkashin ka dinga neman shawara su saboda dan kana karantar da mutane addini ba fa shi bane dalili na cewa duk falala Allah ya tattariya maka a daidai lokacin akwai wani abu na khususiya da Allah zai kebance daga cikin daliban wannan Allah ya masa kaza wannan Allah ya mai kaza wannan Allah ya maka kaza wanda kuma kai malamin bai ma ba shi yasa akwai abin da inda zai taso na hatsari cikin daliban akwai wanda zai hango ga hatsari nan yana zuwa kuma kai malamin baka hango hatsarin ba in ka ce baka dauka shawaran kowa kai kuma ba annabi bane ba wa'ayi ake ma ba shi ma wanda ake ma wa'ayin Allah sai da yake masa fa'aku anhu sannan wastaghfir lahum wa shawirhum ka kira su ka dinga shawara da su ba shi bane mafi hankalin mutanen duniya ga kuma wa'ayi amma Allah ya ce ya kira su habbe din da shawara da su shi yasa Allah da ya tafi sai ya dauko sallah da zakka sai ya buda zakiya sai kawo shawara sai saka zakiya dan ya nuna maka yadda sallah take da muhimmanci zakka take da muhimmanci shawara ma tana da muhimmanci shi yasa Allah ya ce walladina tajabu li rabbihim sai ce wa qamus salata wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqu la shawara a dinga shi yasa matsalar haka take tsike da ta faru duk mun san abin da ya faru annabi zai kira hatta barira baiwa sai da annabi ya kira shawara ta ya kike ganin za a yi ta ba da shawara ya kira Usama ta dan zai ya tambaye shi ya kake ganin za a yi ya ba da shawara ya kira Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya kuke ganin za a yi Ali ya ba da shawara amma kawai kana mu'amala da dalibai kawai ka dinga wa dalibai kama kare wannan ba daidai bane bai kamata ba ya kamata duk wanda yake karantar da addini ya ji tsoron Allah eh yawa to saboda haka duk wanda Allah ya tsora masa amana karantar da wasu ya ji tsoron Allah su kuma dalibai su ji tsoron Allah wajen girmama ainihin wato malamai ina fatar an fahimta saboda haka kuma mun iya kokarin mu gurin ne san ta duk abin da yake da alaka da girman kai gaskiyar magana matsala ne ba aikata ba akwai kadiya kwaya ɗaya da zan cike da ita a wannan majalin wata kadiya ce muna sanar da annabi Musa annabin Allah ne yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul wato mutum biyar da suka fi kowa daraja da kima a wajen Allah الامام البخاري يا كاو اتكين الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسننه وايامه دي كاو يا كاو wannan ababu buka da yawa الامام البخاري يا كاو اباب قرود باب القرود في طلب العلم باب da ke magana akan fita wajen neman ilimi da kuma babu ma yustahabbu lil alim babun abinda ake so ga malami idan su'ila an ayyun nasi a'lam lokacin da duk aka tambaye ka aka ce maka waye ku kowa ilimi idan ana so a zulma ka falyakilu ilma ila Allah to sai ka wakilta ilimi ka ce Allah ne ya kowa sannan ya take kawo hadisin ababul haya'i fil ilm babun da ke magana kunya a ilimi ya kawo haddathana abul qasim khalid ibn qalin qadi him qala haddathana muhammad ibn harb qala haddathana al-awza'i akhbarana az-zuhri an ubaydillah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud an ibn abbas shi abdullah dan abbas annahu tamara huwa yayi jayyiya shi abdullah dan abbas wal hurr ibn qais ibn hisn al-fazari fi sahib musa sun yi jayayya da shi da wannan mutumin akan wane ne wanda Allah ya yi magana a kansa a cikin alkur'ani waye abokin Musa nan famarra bihima Ubayy bin Ka'ab suna cikin gardama sai ga Ubayy dan Ka'ab ya zo wucewa domin duk ya girme su a gidan karatu fada'ahu ibn Abbas fi Abdullah dan Abbas yace ya kira shi kuna cikin gamzuwar ka matsala kai ka ja wannan ya ja kowa ya ki sake sai ga wani babban malami ya zo wucewa to kai sai ka ajiye naka shi ma a ce bari a kira malami malami zai ce kan matsalar fa qala sai ce inni tamaraitu ana wa sahibi hadha si sahibi Musa yace ni da wannan mutumin mun yi jayayya ni na ce wannan abokin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa na Musa a Qur'ani shine Hijr alladhi sa'ala as-sabil ila lqihi wanda ya roki hanyar da zai haɗu da shi hal sami'ta rasulullahi to shi ma ka abu din kasancewar sa babban malami ba ra'ayin sa ake bukata ba ya ji wani daga abu daga annabi ko fahimci matsalar a'a ya ka ji wani abu daga annabi mai annabi ya ce faqala sai shi faqala ubayy na'am yace sami'tu rasulullahi yadhkuru sha'ana yace tabbas ni na ji annabi ya ambaci wani abu akan sa yace bainama musa fi mala'in min bani isra'ila iz ja'ahu rajul wata rana annabi musa ya tara jama'a ta bani isra'ila yana karatu yayi karatu malam maganan karshen karatu wanda yake magana da Allah ba karshen karatu ya kare ba yaji karatu yayi karatu yaji kida tayi kida yaji an zuba ilimi faqala sai yake cewa ata'lamu ahadan a'lamu minka wa ku yanzu a duniyar nan yanzu akwai wani mutum da ka sani wanda kai ka karatu kuwa qala musa sai musa yace la a iya sani na a doron duniyar nan da ban san wanda kai na karatu ba kaga wannan kalmar fala bai kara wani abu a kai ba amma wannan magana da ya faɗa fa auha Allahu azza wa jalla ila Musa Allah ya ma annabi Musa wa yace bal wannan magana da ka faɗa ba haka bane abduna khadirun akwai bawan mu khidir akwai bawan mu ainihin wato khidir fa sa'ala as-sabila ila luqi to tunda annaba ba mutane bane masu hasada sai ya roki Allah ta ya ma za a yi hadu da shi kaga an kai ne da an ce ga wanda yafi ka sai ka dawo kulla mai shabi to ba dawo kulla mai shabi to me mahallin shahid wannan kalmar da ya faɗa duk malaman duniya sun ittifaki annabi Musa bai faɗi wannan kalmar saboda girman kai ba la'akari da a wannan lokacin bai san wani annabi na Allah da yake karɓo saƙo daga Allah zuwa ga mutane ba sai shi da nassin Qur'ani Allah ne ya ce masa qala ya Musa inistafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami ni na zaɓe ka akan mutane da manzanci na da magana da la'akari da wannan ba ya faɗa bane da niyya ta takabburanci yace babu amma akan wannan magana sai da Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki mataki kan annabi Musa to in Allah zai wa annabi Musa haka kai waye kai waye to saboda haka a matsala ta karatu da dalibai da malamai su ji tsoron Allah su saka Allah cikin al'amuran su di yadda kake ganin kai karatu kana da nauyi to ka bi matsalolin na hankali je na yi magana a gika nace in ka ga mutum yana cika maka karatu baki to bai gama sanin karatun bane kamar uzi wannan ita ce maganar gaskiya Allah ta'ala ya samu dace da haka wannan shine in an je wata gaban zaka ga za mu kara bayani shi yasa malamai suke maganar cewa duk mutumin da yake da mutakabbiri da mai jin kunya ba za su taba iya koyon karatu ba domin kana neman karatu sai kaga wanda ya girme ka kuma Allah ya bashi karatu ya koya ba kuma yadda kai dan ba kai kake bayarwa ba wal inna al-fadla bi yadillahi yu'tihi falalan Allah ai hannunsa kake yana bayar da ita ga wanda ya gada shikenan bas an fahimta ai Allah yake wa qulna ya adam
wa qulna ya adam kun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
وَقُلْنَا سَمَكَ فِي يَا آدَمُ يَا كَيْ آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَزَوْنَا رَكَيْنَا مَا تَكَى الْجَنَّةَ وَنَا أَنْغَانِي wa kula ku ci ku biyu minha daga ita wannan aljannar ragadan ayalwace sannan ku tafi a cikin ta haisu shi kuma duk inda kuka so duk yadda kuke so amma wala taqraba kada ku kusanci hadhihi shajarata wannan itaciyar kuna kusanta kuka ci fatakuna za ku kasance minal zalimin daga cikin azzalimai wannan ita ce magana da Allah subhanahu wataala ya fada wa annabi adam a cikin cewa wa kulna sai muka ce ya adamu ya kai adamu uskun anta ka zauna kai ba uskun fi'il amrin bane mabni ni ala sukuni li'annahu sahihul akhiri wa lam yattasil bi akhirihi shay'un wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta to anta da yake cikin damirin sai zama wa huwa mu'akkad da haka anta na biyu sai zama to damirun ne mabni ni ala al-fath wato a mahalli na taukidi kuma shi yasa aka ce uskun anta ka zauna kai dinnan sannan wa zaujika sai zaman to da ainihin wato matarka yanzu aljanna ai take ne imama mafi girma ko kamar ka kalli duk girman aljanna da ni'imarta Allah da ya tashi sai ya ce uskun anta wa zaujuka aljanna ashe da ba mace a gidan aljannan da har yanzu ni'imarta ba ta cika ko kuwa an gane to shi yasa Allah subhanahu wataala da ya tashi a tangaba sai wa mata wani abu sai ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ku tufafi ne gare ku matan su ma matan tufafi ne gare ku to yanda aka samu babban matsala kamar yadda muka yi magana ranan nan sai kuka dawo sai aka dawo wajen neman mata kyalkyal ido ko da ku yadda ka san wanda zai je so shadda wacce take da mugun kyau a ido in yazo ya saka karana daya ya sa a ruwa in ya wanke ta yayin wanke kudin shi yanzu ba Allah ya ce hunna libasun ba duk wanda ya tashi dan girman Allah a cikin kunan ya je zai siyo kaya a kasuwa yakan kalli kayan da yake da kyau a ido ne sai yadda in yazo ya wanke shi rana daya ya wanke kudin shi ko yakan kalli kayan da yake da nagarta ne to me yasa ko in dai mace libasi ne in ka tashi baka neman mai nagarta sai ka nemi wata rana ɗaya da kawo in ka saka ka wanke kudin ka haka mutane suke to aljanna aljanna mace da mata a ta ya yasa Qur'ani bai gushe ba yana ba mu labari cewa akwai mata da hurin ish ba misalin lu'ilu'il makrum Allah ya kai mu Allah ya ai malam in Allah ya ga Allah ba zai wulakanta ba wannan fama da gogormaya da muke da mutsi a ka malam ana harara muna harara ana kawo farmaki muna kai farmaki eh ta bakin kala rawi eh ayan Allah ya ga da izinin Allah to mace an gane ta san da yake gurin mafi yawanci samari kuma gashi akan matsalar aure ana cikin fita akil usra saboda haka ya kamata a ji tsoron Allah a duba wannan matsala shi yasa wallahi in ba Allah bane ya ce maki mutum ya aure to akwai matsala dan haka gwamnati ya kamata ta shigo cikin wannan al'amarin farko tukun na samari a dinga samun musu da aikin da za su su kuma samari su ji tsoron Allah dan an faɗa min akwai wani daga cikin mai mukame daga cikin masu mukame da ya gabata ya iya kokarin sa a nan garin wajen samarwa da samari aikin amma duk wanda ya fara sai ya daina zuwa kawai kowa so yake ya zama ci ma zaune kawai jiran yake a ɗauko kuɗi a bashi ya kashe gobe sake komawa a bashi duk wanda yake ma wannan kuma kashe ma zuciya ne wannan ita ce magana ta gaskiya an fahimta idan mutum yana da mace to za ka gan shi yana da natsuwa an gane kuma wallahi ko arziki ne ba za ka yi roshe kai aure a in ka ɗauko kaso 100 na masu arzikin kowace unguwa ka ɗauko su kaso 90 da wani abu na masu mata ne wani yana nan ya ƙi yin aure amma kuma mai mata ne yake taimaka mai a zuwa mai kwanan abinci cikin gida yanzu da azumin nan duk mai mata bai da matsala wani da ya koma gida za ka samu an shirya mai kwanan abinci shi kadai wajen 18 sai ka ce mai ga wannan ya tsakuru wannan ya tsakuru wannan amma in ka ga mutum a layin kosai suna ture-ture da yara mai kosai yana da Allah amana na riga su ana tsaya duk Allah yara sun riga ka billahi lazi mara makani daga nan wani zai ce to gaskiya ya fi kosan zai baka lokaci an kusa kiran magariba bari ya je ya dafa shayi da ya zona hita sai ya ɗauke wuta sai ka ga bala'i kan bala'i in ka mutu kace da Allah a je nan gidan a aro maka fula za a amfani da shi a kai to ai mai gidan yana amfani da shi ne ta ku gaba ya ta ra'ayi mai gidan yana amfani da shi in ka ga mutane sun haɗu wajen su takwas suna kwana a waje ɗaya to mara mata ne a tun ba mutum yara ya mutum takwas haɗa a waje ɗaya suna kwana wani ma ka ga ya ɗauko wandon shi shine zai cusa ka shi ne fulan a wala akwai wani alaran man izala a can Kaduna muna wa'azin unguwa-unguwa ne idan aka zo wa'azi ayoyi cikin kaso 10 wallahi tallahi shida ba daidai yake don su amma wallahi tun da ya yi aure haddata zauna ta shesa Allah sai ya ce wa ƙulna ya adam sun an tawa zaujikan ka zauna da kai da matarka a aljanna to in aka zo ga mace ne to lokacin ne wa ƙula min ha haisa shi tun duk abin da ke cikin aljanna za ka ci a ainihin wato yalwace kai dai ka yi ƙoƙari ne in ka tashi za ka aure ka nemi matar da take son ka kake son ta domin babu kidahuman maza ni gaskiya ina ganin akwai mugun daƙiƙanci mace ba ta son ta ka kashe kace sai ka aure kuma iyaye da ɗaure maƙarya gindini sai ce wai ko ga wata ne sai sun kai ɗaki yanzu ba ga implication ɗin abin muna gani ba kwanaki wata da mijin aka ɗaura mata aure ba ta so mahauci ne ƙyale shi ce ya gama sana'arsa ta fawa ya zo ya kwanta ya shafara bayan sallar azhar wukar ta ɗauka ta fawa wadda ko sa aka ja ya tashi aiki ballantana mutum haka ta ɗora akan wuyan shi ta ja sai dai wata magana suwa ya suka ja yayin suka ja ga kuma ƙungiyoyi ne yanzu sun fito na ɗaure ma mata gindin sun yi irin wannan akwai irin su wuce kan dubu wankan dube ta irin su family support program irin su wayewaye haka aiki yanzu kwanaki haka aka ɗora ma wata yarinya aure ba ta so aka kai ta kishiyar tana girki ta mamayin kishiyar ta zuba kozin a ciki mutum 10 suka ci abincin suka kwanta a asibitin mutum 3 suka mutu da mijin da abokan shi ba shi kenan ba an huta to ko da wasa ka je wajen yarinya ka ce wallahi abin da ya kawo ni na zo ne in muke bayani ina tsantsa gwarin zunzurutun sai saboda wallahi sanki ya zauna cikin wato ainihin tantanin mafallatan zuciya Allah ya to sai kaji ta ce maka mutun yaki mutun ne to ko wanda sai maka bata fanka ba to in kana da hankali to ka cika wannan ka da iska kai gaba to amma wani ba wai shi ba a zai je wajen yarinya kace wallahi ba shi ba ma mai san shi ma bata san shi kaga eya ka kai eya ba kai ba ma a wanda ma yake kaunar ka ba a kaunar shi amma kaga mutun ya dake dole sai ya aure yarinya ba daidai bane kuskure ne Allah ya faɗa asasi guda uku da ake gina aure akan su a cikin suratul ru ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu shine gar na farko dan idan an yi auren a samu natsuwa amma wani abu ne zai jagoranci bayan an yi auren a samu natsuwa shine waja'ala bainakum mawaddatan Allah ya sanya soyayya tsakanin to soyayya shine ginshikin da yake bayar da a samu as-sakaru natsuwa bayan an yi auren lokacin da aka yi aure sannan sai a samu ar-rahmatu jin tausayin juna amma wallahi duk matar da ka aure ta ba ta son ka to shikenan in fita kai Allah Allah take Allah ya saka ci karo da wani bala'i karka dawo ina ruwanta da ka dawo da karka dawo ba da dai bane a gurin ta shi yasa Ibn al-Qayyim a Rawdatul Muhibbin yace da ka hada mace aure da wanda ba ta so gara duk abin da ka mallaka a rayuwa ka kwace mata yafi mata so akwai wata mata ta girma ta aihu ƴaƴan sun girma sun haihu kaga tana da jikoki mijinta ya fadi ya mutu ran da mijin ya fadi ya mutu ta kira ƴaƴanta mazansu da matansu ta ce to za ta fada musu wani abu kuma za ta bar musu wannan abin a matsayin wasiya ko da Allah subhanahu wa ta'ala zai ɗauki ranta ta ce babanku lokacin da na aure shi ta ce wallahi na bi umarnin iyayena ne saboda ina gudun ɓacin ransu ta ce ina muku wasiya a matsayina na uwarku wacce ta kuskura ko wanda ya kuskura a cikin ku ya ɗauki ƴashi ya aurar da ita ga wanda ba ta so filin ta ce tun daga ran da aka ɗora min aure da mahaifinku na ji wani abu ya zo ya tokare tsakanin ƙirjina da zuciyata ta ce ba ta daina jin abin ba sai ranar da ya faɗi ya mutu saboda tsabaragen zunzurutun mugun ƙeya to wannan ce kake farin za ka samu wani abu to a irin wayancan matan na da masu biyayya da suke gudun ɓacin ransu in nan yanzu ne ai za ka sha mamaki wallahi to ana nuna cewa lokaci ya yi kuma kun san an fara bayani a kan aljanna da abinda aljanna ta kunsa in Allah ya da gobe sai mu dora daga nan da izinin Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana